يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصفت قومة دوات رمضان هجران لشكرة دبودة ليهدو دا 36 دي دي دا 20 دبقوي دوات شدة شكرة دبودة قومة شابية منعش كن تفسير سورة العراف ومزام شقبة دقاء آية 40 دبيو إن شاء الله تعالى وانا كرتو ya kunshi bayani akan wasu mutane wadanda Allah madaukake zai tsayar da su a tsakanin wuta da aljanna a ranar kiyama wallazina amanu wa amilu salihat
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallazina amanu wa amilu salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha
الشيخ محمد ابن صالح الغصيمين رحمه الله تعالى أقول لتابن دائك الشيما لقاءات الباب المفتوح مجلد نفرق شافينا كأيهود التقص جنا شوى الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام أتوصوم تاني عران القيامة سنة ربوة كشيوكو متاني سنة ربوة عران القيامة كشيوكو قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم كشي قدا كاوى وأيكم سور جايمون على فهؤلاء لا يؤذبون ويدخلون الجنة سودا ننباء يمس أذابا دقوان دي تاشى على هرا أيكم الخير سور جايمون على أيكم وان ننبيت بياه جام saboda haka za su wuce ne kai tsaye zuwa ga aljanna wa qismun akhar tarajjaha sayyi'atuhum ala hasanatihim akwai wani kashi na mutane wato kashi na biyu su ne waɗanda munanan ayyukansu suka rinjaye kyawawa fa ha'ula'i mustahiquna lil 'adabi bi qadari sayyi'atihim waɗanda munanan ayyukansu suka rinjaye kyawawa suna cancantar azabar Allah gwargwadon laifukan nasu kuma yunjauna ilal janna sannan a tsayartar da su a kawo su gidan aljanna wa qismun salithu akwai kashi na uku wannan kashi na uku sayyi'atuhum hasanatuhum sawa'u da kyawawan ayyukansu da munana da suka zama yawansu ya zo daya فهؤلاء هم أهل الأعراف ولن نصوني أكي كرنسوا أهل الأعراف أران القيامة ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار باسا تكين يان الجنة سنكون باسا تكين يومتا بل هم في مكان برزخ آل مرتفع يرون النار سيدي سنة كون ونغلي ميتدو ونغلين ميتدو ينادى صوف suna kansa saboda haka suna hangen wuta suna hangen aljanna ya raunan nara wa ya raunan janna za su zauna a wannan tudu ya bakuna fihi masha Allah za su tabbata a wannan guri gwargwadon lokacin da Allah ya yi nufi wa fi nihaya amma a ƙarshe يدخلون الجنة ذات شبك دان الجنة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى وانا ينادك شئن وتوشكن آدل شئن الله تبارك وتعالى ينادك أينهن آدل شئن الله مدوكك saboda tuntuni Allah madaukaki ya rubuta cewa yardansa ya rinjaye fushinsa saboda haka su waɗannan mutane a ƙarshen al'amari dai za su shiga aljanna an a'ata kullu insanin ma yastahiqu faman tarajjaha hasanatuhu mutumin da kyawawan ayyukansa suka rinjaya fa huwa min ahli aljanna wannan babu shakka yana cikin yan aljanna waman tarajjaha sayyi'atuhu wanda laifukansa suka fi rinjaye usiba fi nari ila ma sha Allah wannan za a masa azaba cikin wuta aqidar ahlus sunna kenan idan mutum ya tashi a lahira laifukansa sun rinjaye kyawawan ayyukansa to wannan mutumin Allah zai masa azaba gwargwadon yawan laifin nashi to man kanat hasanatuhu wa sayyi'atuhu mustawiya mutasawiya wa huwa min ahli al-a'raf wanda ya zama kyawawan ayyukansa da munana suna daidai wa daida to waɗannan su ne ake tsora su akan wannan tsauni lakinnaha laysat mustaqirra daima kamar yadda aka ce mutane za su kasu kashi uku a lahira ba daiman bane za a tabbata kashi uku din ba kashi biyu ne suke dawwama innamal mustaqar imma ila aljannati wa imma ila an-nar abinda ke tabbata a ƙarshen al'amari shine ko dai mutum ya zama yana cikin aljanna ko ko mutum ya kasance yana cikin wuta ja'alani Allahu wa iyyakum min ahli aljanna Allah ya sa mu komar mu gaba ɗaya ta zama gidan aljanna anan Allah madaukaki ya fara bayani ne akan kashi guda kashi na farko sune waɗanda kyawawan ayyukansu sun rinjayi munana Allah madaukaki yace wallazina amanu wadanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka ingantattu la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai aikata wani abu face abinda zai iya wannan shine al-i'tirab wanda Allah madaukaki ya kawo wadanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai kafin a ce za su shiga aljanna sai Allah ya ce ai dama ba ma tsora ma rai sai abinda rai zai iya dauka wato kenan koda an samu mutum ya tafi aljanna a lahira ba son kai bane shine abinda Allah madaukaki yake nufi ba son kai bane kamar hali na dan adam wannan abu muhimmi ne shi yasa Allah ya ratsa shi ya gindayo shi a tsakanin maganarsa domin abinda asalin maganar take wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna asalin magana kenan waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kware waɗannan su ne 'yan aljanna waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu waɗannan su ne 'yan aljanna asalin maganar kenan amma saboda Allah ya nuna maka bai son kai a lahira sai ya dade kafin ya ce maka su ne 'yan aljanna sai ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu kafin ya ce 'yan aljanna ne ce ai dama ba ma dora ma rai aikata wani abu sai abin da rai zai iya kaga ya gwada maka cewa babu son kai ulaika ashabul jannati waɗannan su ne 'yan aljanna hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikinta ya ce me
wa nada'ana ma fi sudurihim min zillin tajri min tahtihim al-anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم
ونزعنا ما في صدورهم من غل الله مدوكاكي yace za mu cire kiyayyar da take cikin kirazan su tajri min tahtihim al-anhar koramu suna gudana karkashin su wa qalu suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya tana ga Allah wanda ya shiryar da mu har muka iso ga nan, wanda ya shiryar da mu har muka iso ga wannan makoma. Wa ma kunna linahtadiya, mu ba mu kasance masu iya shiryar da kawunan mu ba, laula an hadana Allah, in ba dan Allah ne ya shiryar da mu ba. Duk wanda ya kalli aljanna ya san ba aikin sa kawai bane, rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yasa yan aljanna suke ma Allah godiya, Allah ka samu ne. Wa qalu, suka ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, allazi hadana li hadha, wanda ya shirye da mu zuwa ga samun wannan waje. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, mu ba mu kasance masu iya shiryar da kawunan mu ba, mu iya kawo kawunan mu aljanna, laula an hadana Allah, in ba domin Allah shi ya shiryar da mu ba. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, lalle hakika manzannin Allah mahaliccinmu sun zo da gaskiya. Don haka yasa imaninka baya cika sai a kiyama. Kaga sun ga aljanna suka dada tabbatar da abin da manzanni suka faɗa, ba shakka gaskiya ne. Ba shakka suke bada ma a duniya, amma dai ganin aljannan ta mafi duk bayanin da ɗan adam yake, sai yasa suka ƙara gaskanta manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nudu, a wannan lokaci za a kira su a ce musu antilkumul janna, to wannan dai ita ce aljanna da ake ta muku magana a kanta a duniya. Za a kira su a gaya musu haka, wannan dai ita ce aljanna wacce ake ta muku maganarta. Uristumuha, yanzu an ba ku gadonta. Bima kuntum ta'maluna, saboda abinda ku kasance kuna aikatawa. Don haka yasa dole mutum ya tashi ya yi aiki kafin ya samu aljanna. Kyautar da Allah yake wa mutane na aljanna kyauta ce mai kamar gado, kyauta ce mai kamar gado, domin babu ranar karba. Wannan yasa Allah yake amfani da uristumuha, an ba ku gadon aljanna, wato babu ranar fita. Allah ka sa mu komar mu kenan. Lam yadhkur fi hadha mawdi'a fa'idati, amma anan Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana mana meye dalilin, meye amfanin cire kiyayyar da za a yi wa 'yan aljanna kafin su shiga cikinta ba. Idan 'yan aljanna suka shiga aljanna, ana cire kiyayyar da take cikin kirazansu. Allah yana cire kiyayya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin, kiyayyar da take kirazansu mun cire. Kaga anan bai faɗi meye hikimar ba. Amma a suratul hijri aya ta 45 zuwa 48 Allah ya faɗa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana. Kaga ya faɗi dalili hikimar cire kiyayya da take zukatan 'yan aljanna. An cire kiyayya saboda me? Saboda su zama 'yan uwan juna. Dama kiyayyar da take cikin kirazan mutane, wannan kiyayya ita ce take sa ake samun saɓani a tsakani. Idan Allah ya cire ta, to babu kuma sauran saɓani, mutane su zauna lafiya. To wannan kiyayyar duk ɗan adam da Allah ya halicce shi ya sa a zuciyarsa, zai sa jarabawa ce. Don haka wani Allah ya ba shi dama ya fi ƙarfinta. Saboda haka za ka ga duk inda ka kai ga ƙoƙarin ɓata ran wani, za ka ga mutum ne mai haƙuri. Ba wai babu ba ne akwai kiyayyar, amma ya danne ta, ta yiwu saboda tsoron Allah. Wani kuma shaitan ya yi amfani da wannan dama ya ɓatar da shi a dalilin wannan kiyayya. Kafin a shiga aljanna, Allah tabaraka wa ta'ala yana cire wannan kiyayya. Saboda me? Saboda su zama 'yan uwan juna. Ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Akwai hadisai daga sahabbai guda biyu, Abu Huraira da kuma Abu Sa'id al-Khudri, waɗanda suke maganan siffan 'yan aljanna. Waɗannan sahabbai guda biyu, Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri, hadisansu sun fi tabbatar da ainihin siffan 'yan aljanna. Kuma hadisan suna cikin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, littafai na Sunna. Kamar riwaya ta Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, awwal zumratin taliju aljanna, farkon tawagar da za ta shiga aljanna, farkon jama'an da za su shiga aljanna, suratuhum ala suratil qamari lailatul badr, surasu tana kama da surar wata, idan wata ya cika idan wata ya kai 14 kaga yana cika hasken sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka hasken wadannan da za su fara shiga aljanna manzon Allah yace la yabsukuna fiha wala yamtakhifuna wala yatagawwatuna babu fiyace majina babu tsittar da yawo babu bayan gida babu fitsari wali kulli wahidin minhum zawjatani sannan kowanne mutum yana da mata guda biyu yuramu khusuqihima min wara'i lahami min al-husn saboda tsananin kyau ana hangen kwargon da ke cikin kwabrin su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqtilafa bainahum wala tababu wannan shine mahallu shahid manzon Allah yace babu sabani tsakanin su kuma babu kiyayya laqtilafa bainahum wala tababu qulubuhum qalbu wahidin zukatansu kamar zuciyar mutum ɗaya ne saboda ka tunanin wannan dan aljanna irin wancan kenan irin wancan kenan zuciyar su kamar zuciyar mutum guda ne abinda kaga yana da kyau haka ma wani ke gani yana da kyau abinda kaga baya da kyau haka ma wani ke ganin baya da kyau inji annabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihuna allaha bukratan wa ashiya suna zikirin Allah safe da yamma don haka aljanna ana ibada amma ibadar ba irin ta duniya bace ibadar aljanna ba irin ta duniya bace kar ka dauka don ka shiga aljanna shikenan ba ruwanka da bautan Allah a'a ai halittar Allah ba ta zama ba ta rayuwa sai da bautan Allah don haka ko kana aljanna sai ka bauta ma Allah amma bautan da Allah ya sa shi a cikin aljanna tsarin sa da hukuncin sa daban ne da bautan da Allah ya dora mana a duniya wancan ibada ce da ko baka so ba ma za ka yi don jikinka dole dabi'a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ɗan aljanna a tsarin da dole masu bauta mishi kamar yadda ka san a yanzu dole ka yi numfashi to idan Allah ya maida numfashin naka shine ibadar ba za ka iya hana kanka to haka yan aljanna suke halittar su ma ta bautan Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna zikirin Allah safe da yamma Allah ka sa mu kuma mu kenan menene gaba
wala da ashabun jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa'al wadabtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana muwaddilun bainahum
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار سي ما أبوتا الجنة سكرا ما أبوتا وتا ما سوزا ما الجنة ذا سكرا وتا نكي زما أوتا ذا سوشي مسو أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حقيقة من ترزد أبين دا الله ما هل يشم يمنع القواري يا سبتا قسياني تكرا من دا أكفد أمان تكي على القرآن كاشي من غني mun gane gaskiya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan to kuma da kuke wuta ko kun samu abin da Allah ya muku alƙawarin ya tabbata gaskiya ne ko ko an samu sabani kaga wannan ya tsokana ne ko to amma ni'ima ce ga yan aljanna ni'ima ce ga yan aljanna su takali yan wuta to wanda ke nuna maka ma abin da suka aikata ba laifi bane nasu ma kadan ne فأذن مؤذن بينهم الله أنة الله على الظالمين akwai mai shela wanda zai shela tsakanin su abinda zai fada kenan shine Allah ya tsine ma azzalumai kaga ai na shafi girma ko wadancan tambaya suka yi kuma tambaya ai ba laifi bane mu mun tarar da abinda Allah ya ba mu gaskiya ne kuma kun samu naku hakan wannan karin ni'ima ce da Allah ya ma yan aljanna ba laifi bane ba laifi bane saboda yan aljanna sun yi tambaya ga wadanda ke wuta shin kun tarar da naku alƙawarin gaskiya ne ya tabbata kuma dole za su ba da amsa qalu na'am za su ce kware kuwa Allah ka saba mu bane saboda haka yasa in ka dubi alqur'ani zaka tarar su shi mutumin da makomarsa ta zama wuta to maganganun ma da ake masa babu maganganu na sauki maganganu ne na bacin rai maganganu na tsinuwa sune ke cikin wuta amma wanda ke cikin aljanna shine ke samun kalmomi na kwantar da hankali da nishadi amma duk mutumin da makomarsa ta zama wuta babu shakka maganar ma da za a masa ba mai dadi bace maganar da yan aljanna za su masa ba ta da dadi maganar da mala’iku ma za su yi mishi babu daɗi. Misali a suratul Tur, aya ta 14 zuwa 16. Hazihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun. Afa sihrun haza am antum la tubsirun. Wannan fa mala’iku ke gaya ma ‘yan wuta, to ga wutan da dama can kuke ƙaryatawa wai babu ita, to yanzu ga ta, ko ba ita ba ce, shi ne mala’ika ke ce mar, afa sihrun haza am antum la tubsirun. Shin wannan wutan da kuke ciki yanzu ake ƙona kuɗin nan tsatsuba ne, sihiri ne, ba duhu ne, ko kuwa gaskiya wuta ne? Yana tambayar su, wuta ne hakika ko ku dai basirar ku ce ta ɓace, ku dai taɓa ku ji wuta ne ko a'a? Islauha, don haka sai ku shiga, fasbiru aw la tasbiru, ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri, sawa'un alaikum. Wannan fa maganar mala'ika ne, kaga daɗin ɓacin rai ne ga ɗan wuta. Inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun, lalle ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Saboda haka kaga kenan wanda duk ya tafi wuta, to ba shi da wani abu na faranta rai, babu magana mai daɗi, babu azaba kuma mai sauƙi. Allah ka tsare mu. Amma ka lura da yanda Allah ya yi maganan nan, wanada ashabul jannati ashaban nar, mun kira waɗanda ke aljanna sun kira waɗanda suke wuta. Nada ashabul jannati ashaban nar, waɗanda suke aljanna sun riga sun kira waɗanda suke wuta. Maimakon Allah ya ce nan gaba za a yi, sai ya ce sun riga sun yi. Mai hikimar haka? Maimakon a ce ai idan an tashi a lahira, waɗanda ke cikin aljanna za su kira waɗanda ke cikin wuta ga abin da za su faɗa musu, sai Allah ya kawo shi a fi'il madi. Wa nada ashabul jannati ashaban nar, ɗan aljanna sun kira ‘yan wuta, kaga an riga an yi kenan ko? Har ma an yi. Kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa, tafsirin Abu Hayyan Al-Bahr Al-Muhit a mujallal na 4 shafin 300 yace ja'a at-ta'bir bil madi an al-mustaqbal li'an al-mustaqbal alladhi yukhbiru Allah ta'ala anhu ha huna. Maimakon a ce nan gaba zai faru, a wannan mahallin da ake magana mahallin abu ne da ya riga ma ya auku. Saboda haka idan Allah ya faɗi magana babu mai canza ta. Kamar Allah yana gaya maka ne yanzu ne abin ke faruwa, don haka babu makawa zai auku duk labarin da Allah ya tabbata cikin Alkur'ani. Allah ka ba mu damar gaskanta maganarka. Wa huwa ma yakunu fi daril jaza'i kal madhi min haythu tahaqquqi wuqu'ihi, ta wajen tabbatar aukuwar abin da Allah ya yi alkawarinsa, wallahi babu makawa. Duk abin da Allah ya faɗa sai ya auku. To wannan tsari ne na Alkur'ani wanda ya zamanto yana daga cikin dalilan da ya sa malamai suke cewa Alkur'ani yana da tsari na balaga, yana da tsari na fasaha. Idan Allah madaukaki ya kawo magana, idan ka dubi tsarin magana sai ka ga ta dace da maganar mai ilimi. Dama kuma littafin Alkur'ani littafi ne da Allah mai ilimi ya saukar da shi, ya tsara Alkur'ani da ilimi. Da Allah madaukaki ya tashi ba da labarin, bai ce abin zai auku ba, sai ya ce ya riga ya auku. Wannan yana cikin littafan tafsirai kamar tafsirin Al-Bahr Al-Muhit na Abu Hayyan da kuma tafsirin Ruhul Ma'ani fi tafsir al-Qur'an al-Azim, wato tafsirin al-Imam al-Alusi mujallal na 8 shafi na 122, da tafsirul Manar mujallal 8 shafi na 424. Wannan yana daga tsarin balaga na al-Qur'ani. Idan Allah ya yi magana ka sa lura a ciki, zaka ga akwai wani ilimi, akwai wata hikima. Mai shela yayi shela tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta, Allah anatullahi al-zalimin, yace tsinuwar Allah, la'antar Allah ta tabbata akan azzalimai. Su waye kenan? Alladina
yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwajan wa hum bil akhirati kafirun.
Alladina yasudduna an sabilillah, wadanda suke hana wasu bin tafarkin Allah. Sadda an sabilillah bi ma'ana mana'a an sabilillah, wanda duk ya hana wani bin addinin Allah to yana cikin masu samu wannan tsinuwa ta Allah. Allah ka tsare mu. Tsinuwar Allah ta tabbata ga azzalumai. Su waye azzalumai? Alladina yasudduna an sabilillah, wadanda suke hana abin hanyar Allah. Wa yabghuna iwaja, kuma suna neman hanyar ta zama karkatacciya, suna hana wasu bin hanyar Allah, sannan sun dage kokarin su kenan su ga cewa sun bata addinin musulunci wa hum bil akhirati kafirun kuma su masu musantawa ne masu kin lahira wato sun ƙaryata lahira suna musanta lahira sai yace wa bainahuma hijab
wa bainahuma hijab wa amala ala rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nada ashaban jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un.
To kaga an yi maganar aljanna an yi maganar wuta dama makomar guda biyu kenan wadanda za su tabbata makoma da za su tabbata har abada dama tsakanin wuta ne ko kuma aljanna babu na uku amma dai a filin hisabi lokacin da Allah madaukake ya yi hisabi ana samun na uku don haka yasa Allah madaukake ya ce wa bainahuma hijabun a tsakanin wadanda ke aljanna da kuma wadanda suke wuta akwai wani shamaki wa bainahuma hijabun a tsakanin su akwai wani shamaki malaman tafsiri kamar misali al-Imam al-Baghawi mujallal na uku shafin 232 ya ce baina ahlil jannati wa baina ahlil nari hijabun wato abinda Allah yake cewa a tsakanin wadanda ke aljanna da kuma tsakanin wadanda suke wuta akwai wani shamaki menene shamakin nan wa huwa surul ladhi zakara Allah ta'ala fi qawlihi fil hadith akwai wata katanga wata ganuwa wacce Allah ya bada labarin ta a suratul hadith wannan ganuwan babu ita sai a ranar kiyama babu ita a yanzu Allah ya bada labarin lokacin da wannan ganuwa za a kawo ta a suratul hadith aya ta 13 yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qiblihi al-'adab wannan ranar kiyama ce Allah yake gaya mana ranar da munafikai maza da mata suke cewa masu imani ku jira mu mana mu dan kamfaci hasken da Allah ya baku mu yi amfani da hasken da kuke da shi ku jira mu yi amfani da hasken da ke tare da ku kilar ji wara'akum sai a ce ku koma baya faltamisu nura a can za ku samu haske saboda wannan haske da kuka ga masu haske sun samu a yau a duniya ne suka neme shi idan kuna so ku samu hasken sai ku koma baya ana faɗin haka fa duriba bainahum bisuri sai Allah ya saukar da wani wata katanga a tsakanin su don haka yasa malamai suka ce wannan katanga sai a wannan rana Allah yake halittanta sai a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala yake kawo ta fa duriba bainahum bisuri wata katanga ce wata ganuwa lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-'adab ganuwa tana da wani kofa guda daya kofar ta cikin ta rahama ne amma ta bayan ta kuma azaba ne Allah yana saka wata kofa yaushe ne ake saka wannan kofa sai an gama hisabi ga yan aljanna yan wuta sun tabbata gaba daya Allah ya tura su ta musulmai gaba dayan su Allah zai ba su haske sai ya ce ku je aljanna idan musulmai suna tafiya kafin su tafi za a kawo siradi a shimfiɗa a tsakanin su da aljanna wannan siradi tana tsakanin wuta da aljanna sannan sai a ce wa musulmai kowa ya hau amma kafin ku hau za a ba kowa haske to kyawun imaninka da kuma aikinka shike sa wannan haske ya tsaya har ka tsallake siradi munin halinka da imaninka shike sa hasken ya kare baka tsallaka siraji ba ana cikin tafiya zai kasance munafikai za su ga hasken su ya bace shine suke cewa masu imani ku jira mutun da mu namu ya bace mu yi amfani da naku hasken don mu ketare siraji to amma su yan aljanna da yake suna tashi da halin kware za su jira din amma shi yasa ba a ce kalu ba sai aka ce kila wannan amsa ce wanda Allah madaukaki zai bayar kuna neman haske ba nan bane Allah bai kyale yan aljanna ma su bada hasken su bada amsa kuna neman haske to ba nan ake neman haske ba irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma bayan ku je ku nemi hasken to ana faɗa musu haka dama duhu ya raba tsakaninsu, fa buriba bainahum bisuri, sai a buga wannan katanga tsakani. Wannan katanga babu shakka, kamar yadda Allah ya faɗe ta, tana nan Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo ta a lokacin da za a hau kan siraji. In ka duba silsilatul da'ifa hadisi na 2663, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi magana akai, yake cewa waɗannan dalilai na ayoyin Al-Qur'ani sun tabbatar da cewa anna sura ha'itun bainal jannati wan nar, tabbas akwai wata ganuwa da Allah zai kafa ta tsakanin wuta da aljanna. Wannan ganuwa babu ita a yanzu, amma a ranar kiyama, lokacin da musulmi suke hawa siraji, a wannan lokaci Allah yake saukar da ita. Kamar yadda Ibn Jarir ya ba da labarin fassaran Al-Imam Qatada wa gairu. To me hikimar samun kofa a cikin ganuwan? Ai, ka ba ta a ce an toshe babu wata kofa, ya zama babu kofa da ke cikin wannan ganuwa a tsakanin wuta da aljanna. A'a, malamai suka ce ai amfanin wannan kofa shi ne lokacin da za a yi ceto ga waɗanda ke cikin wuta, lokacin da Allah zai ba da ce damar ceto ga musulmai waɗanda ke suka tsira su je wuta su yi ceto ga waɗanda ba su samu tsira ba. To amfanin wannan kofar kenan. يخرج الله تعالى من استحق دخول النار من المؤمنين ويدخلهم الجنة. توانا قوفا ني الله يكي فتد ودن دا سكا شغوتا إذا أقوى إيماني أدوكا تنسو دا غبائلو كتن دا الله زي تيتو غريسو جنس كتشوا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الله شكاري kaga kenan akwai shamaki tsakanin wuta da aljanna, akwai shamaki. To sai Allah madaukake ya ce wa alal a'rafi, a saman waɗannan tsaunuka rijalun, akwai wasu mutane, ya'rifuna kullan bisimahum, suna gane kowa ta sun ta alamarsa. Abinda ake cewa al-a'raf a harshen Larabci jam'u urfin, menene al-urfu? Wa huwa kullu alim murtafi'in aidan, duk abinda ya zama yana da tudu yana da tsawo sai a ce masa al-urfu. Saboda haka al-a'rafu jam'u ne na al-urfu. Wannan dalili yasa ake kiran gashin da ke wuyan doki ake kiransa urful farsi, wato gashin doki wanda ke wuyansa, saboda gashin yana sama. Wa huwa sha'ru allazi fi a'la raqabatihi. Haka nan idan Larabawa suna magana akan wato zankon zakara, sai su kira shi urful dik, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa, yana cewa wa kullu murtafi'in min al-ardi inda al-arabi yusamma urfa. Duk wani abu mai tudu a wajen Larabawa ana kiran shi urfu, wa inna ma qila li urfi diki urfan lirtifai, abinda yasa ake kiran zankon zakara da suna urfu da Larabci, saboda zankon zakara yana saman halittar zakara ne. Wannan yana cikin lisanul arab na Ibn Manzur, mujallal 9 shafin 241, kamar Zadul Masir na Ibn al-Jawzi, mujallal 3 shafin 205, kamar tafsirin Ibn Kathir a mujallal na 3 shafin 418, da mahasinul ta'wil na al-Imam al-Qasim a mujallali na 7 shafi na 88. Dafan tafsirai duka sun kawo bayanin nan. Saboda haka idan Allah madaukake ya ce al-a'rab, yana nufin tsaunuka, ba tsauni guda ba. Menene waɗannan tsaunuka ɗin? Waɗannan tsaunukan su ne al-hijab, wannan shamaki da ke tsakanin wuta da aljanna. Tabi'ai da yawa sun fassara, wato da Allah ya ce wa bainahuma hijabun, sai ya ce wa alal a'rafi, a saman tsaunuka ɗin, kenan ana nufin wannan hijabin, wannan shamaki da ke tsakanin wuta da aljanna shi ne yake da tudu a kan waɗannan tsaunuka nan ne Allah madaukake ya ɗora wasu mutane, ya saka wasu mutane ba sa cikin wuta kuma ba sa cikin aljanna. Al-Litafin At-Tahrir wa At-Tanwir na Ibn Ashur a mujalladin 8 shafi na 141 yace ko da yake Allah ya ce wa alal a'rafi rijalun, a saman waɗannan tsaunuka akwai wasu maza mutane, tana yiwa ka dauka banda mata la har da mata akwai maza akwai mata amma Allah ya kawo kalmar rijal saboda rinjayar da halittar maza akan da mata yaktabi annahu laysa fi ahli al-a'raf nisa'un wa innama zukira ar-rijal ala wajhi taghlib abinda yasa aka kira maza kawai aka ce wa alal a'raf rijal asaman tsaunukan akwai wasu maza saboda rinjayar da halittar maza akan da mata wal ikhtisas aidan li ha'ula'i ar-rijal al-mutahaddath anhum bidhalika al-makan duna siwa dan nakar ka dauka mutane ne kadan wadanda zasu yi magana din la Allah yana magana ne cewa a tsakanin wuta da aljanna akwai wasu tsaunuka a saman waɗannan tsaunuka akwai wasu mutane kaga an samu kashi na uku kenan ga waɗancan suna aljanna ga waɗancan suna wuta Allah ka tsare mu sannan akwai wasu kuma a tsakanin wuta da aljanna ya'rifuna kullam bisimahum suna gane kowa ta alamarsa me ye dalili saboda wurin da suke kai din yana da tsawo yana da tudu kisa aka kira wurin al-a'raf tsaunuka saboda su ne suka fi tsawo saboda haka idan mutum yana gurin yana hangen wuta yana hangen aljanna suna ma iya gane waɗanda ke wutan suna iya gane waɗanda suke cikin aljanna wato ya'rifuna ahli aljannati bi bayadi wujuhihim wa ahli an-nar bi sawadi wujuhihim suna iya gane yan aljanna saboda yan aljanna suna da fararen fuskoki su kuma waɗanda ke cikin wuta suna da baƙaƙen fuskoki kuma Allah madaukaki ya sauwaƙe musu iya hangen waɗanda ke aljanna kamar yadda ka sani a yanzu kana zaune a nan amma Allah sai ya sauwaƙe maka ka iya hangen abin da ke aukuwa wata duniya ta hanyar television da sauransu to wannan ba abin mamaki bane ya kasance a can Allah ya kawo sauƙin yadda mutum zai iya magana da ɗan aljanna amma kuma shi ba a cikin aljanna yake ba kamar yadda Allah ya bamu labari tambayar da ƴan aljanna suke ma ƴan wuta ai kaga ba wai window bane za ka dan bude kawai ku gana akwai tazara a tsakani akwai tazara a tsakani amma duk da haka Allah ya sauke wata hanya wacce waɗanda ke aljanna suke iya magana da waɗanda suke cikin wuta wana dau ashabal jannati an salamun alaikum saboda haka waɗannan da ke tsaunuka din da sun hangi aljanna za su gane ƴan aljanna ne saboda me saboda suna da fararen fuskoki sai su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku sai su yi musu sallama salamun alaikum wannan sallamar da suka yi ita kanta kamar fatan alheri ne duk da cewa ba su shiga aljanna ba amma tunda har suka iya yin sallama ga ƴan aljanna shine Allah yake lam yadkhuluha gashi da busu shiga wutan aljannar ba wa hum yatma'un wadanda ke kan tsaunukan busu shiga aljannan ba suke yin sallama ga ƴan aljanna wa hum yatma'una suna fadayi wato suna fadayi ina ma Allah ya saka su aljanna su ma kaga suna fadayi don haka yasa suke cewa salamun alaikum akwai malamin da ake kiransa Abul Aliya asalin sunansa Rafi'u bin Mihran ana Rufai'u bin Mihran ya rizki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah yake dan shi wannan Rufai'u bin Mihran saurayi ne amma Allah bai nufe shi da musulunta ba sai a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Abubakar as-Siddiq ya musulunta don haka yasa ba a sa shi cikin sahabbai duk da cewa saurayi ne a zamanin manzon Allah amma bai musulunta ba sai bayan rasuwarsa sai zamanin sayyidina Abubakar as-Siddiq har ma ya samu dama zuwa gaban sayyidina Abubakar ya dauki hadisai wurin shi da kuma wasu sahabbai da yawa wannan malamin tabi'i yana cewa ma ja'ala Allahu zalika tam'a fihim tunda har kaga Allah ya saka musu kwadayi su waɗannan da suke tsakanin aljanna da wuta ba su samu shiga aljannan ba suka yi sallama ga ƴan aljanna lam yadkhuluha wa hum yaqma'una ba su shiga aljanna ba amma suna kwadayi suna da kwadayi ya akai suka samu wannan kwadayi saboda Allah ne ya saka a zukatansu saboda haka shi wannan malami yana ya fahimci cewa idan Allah ya saka wa mutum kwadayin shiga aljanna yana tsakanin wuta da aljanna tunda ba a riga hukunta tafiyar sa wuta ba to wannan karama ce yuridu bihim akwai wato alamar Allah zai musu falala su ma a ƙarshen al'amari dai Allah zai kai su gidan aljanna wato kamar fata na gari ne haka ma al-Hasan al-Basri ya faɗa allazi ja'ala tam'a fi qulubihim yusiluhum ila ma yatma'una Allahn da ya saka kwadayi a cikin zukatansu, to Allahn nan zai isar da su zuwa ga abin da suke kwadayin su shiga, wato ita ce aljanna. Akwai littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya da ake kira Tariqul Hijratayn wa Babu Sa'adatayn, shafin 564. Ya ce Allah madaukaki ya gaya mana, wa bainahuma hijabun, a tsakanin aljanna da wuta akwai shamaki. Ya ce abinda Allah madaukaki yake nufi baina ahlil jannati wan nar hijabun, wato tsakanin waɗanda ke zaune a aljanna da waɗanda suke zama a wuta akwai shamaki. Wa qila huwa surul ladhi yubra bainahu, me wannan shamakin? Ya ce ai wani wato wata ganuwa ce wacce Allah madaukaki yake bugawa a tsakanin su, kamar yadda ya faɗa a suratul hadid, ku zahiruhu ladhi yalil batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min kibalihi al'adha. Shi wannan wato ita wannan ganuwa ya zama ta bayanta azaba ce, amma ta cikinta kuma rahamar Allah ne. Ya ce bayan ya faɗi wannan, Ibn Qayyim sai ya ce to sai kuma Allah ya kawo magana akan al-a'raf. Al-a'raf jam'u urfin wa huwa al-makanu al-murtafi, yana cewa da larabci ana nufin wuri mai tudu, wato tsaunuka, su ne al-a'raf. Wa huwa surun alin baina al-jannati wan nar, wani wato wata ganuwa ce, inji Ibn Qayyim, mai tsawon gaske tsakanin aljanna da wuta, alaihi ahlul a'raf, akan wannan ganuwa, akan wannan ganuwa Allah yake saka ahlul a'raf, waɗanda ba a hukunta tafiyansu aljanna ba, kuma ba a hukunta tafiyansu wuta ba. Kaga Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma ya tabbatar da cewa da al-hijab da al-a'raf abu guda ne. Allah madaukaki ya ce wa bainahuma hijabun, sai ya ce wa alal a'rafi, wato kamar Allah yana fassara hijab ne, don haka al-a'raf tsaunukan nan shi ne al-hijab, tsaunukan nan su ne shamakin da ke tsakanin wuta da aljanna. To akan waɗannan tsaunuka Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora waɗannan mutanen da ba a riga an hukunta tafiyarsu wuta ba ko kuma aljanna. Bayanin Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce kuma magana ce da take da asali daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar Huzaifa, kamar Abdullah ibn Abbas, suna da fahimtar cewa waɗanda Allah ke ɗora su a kan waɗannan tsaunuka su ne mutanen da ayyukan da suka aikata na alkhairi yawansa bai kai ya shigar da su aljanna ba, ayyukan da suka gabatar na wuta shi kuma ya daidaici na ‘yan aljanna, saboda haka ba za a hukunta shiga wuta a kansu ba. Tajawazat bihim sayyi'atuhum anin nar fa wuqifu hunaka, saboda haka sai Allah ya tsayar da waɗannan mutanen a nan a tsakanin wuta da aljanna, hatta yaqdi Allahu fihim ma yasha, ba za a sa su a cikin aljanna ko wuta ba. ‘Yan aljanna sun riga sun shiga aljanna, amma su suna nan a tsakani suna jiran hukuncin Allah na ƙarshe a kansu. Summa yudkhiluhumul jannata bi fadli rahmatihi, Ibn Qayyim yace amma fa a ƙarshe Allah zai shigar da su aljanna din. Sai dai duk da haka kaga shigar su aljanna ya taho ne a bayan an gama hisabi, a bayan ‘yan aljanna sun riga sun shiga aljanna, wato sai bayan wani lokaci mai tsawo, Allah kadai san yawan tsawonsa, kafin nan daga baya Allah yake sa su aljanna. Amma lallai dai za a samu wani lokaci wanda waɗannan mutane za su tsaya a kan waɗannan tsaunuka, ba sa wuta ba sa aljanna. Menene tsawon lokacin? Babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta’ala. Abdullah ibn Mas'ud shi ma yana da wannan fahimta. Kaga Huzaifa, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud ya ce manistawat hasanatu wa sayi'atu, wanda ayyukan ladansa suka zama sun yi daidai da ayyukan laifinsa da aka auna, tun da akwai sikeli, lokacin da aka auna sikeli sai ya zama ladan mutum da kuma laifinsa sun zo daidai. Abdullah ibn Mas'ud yace kana min ashabil a'raf, saboda haka yana cikin waɗanda za a ɗora akan waɗannan tsaunuka. Fa wuqifu ala sirat, za a tsaye da su akan sira'i kenan. Wannan shine fassarar Abdullah ibn Mas'ud. Saboda me? Wannan ganuwar da ake kawo ta a raba tsakanin wuta da aljanna lokacin da jama'a suka hau kan siraji ne. Don haka Abdullah ibn Mas'ud ya ce za a tsaye da su akan siraɗi kenan, summa arafu ahlal jannati wan nar, a lokacin ne suke iya hangen ga ƴan aljanna can ga ƴan wuta anan fa idza nazaru ila ahli aljannati nadaw salamun alaykum wa idza sarafu absarhum ila ahli annar qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin yayi magana ne to don haka fahimta mafi inganci kenan duk da cewa an samu fassara daban-daban akwai idan kana karanta littafin tafsiri zaka ga fahimta daban-daban game da cewa su waye ahlul a'raf kamar misali tafsirin al-imam shaukani fathul kadir a mujallal nabi shafi 216 tafsirin ibn jarir at-tabari tafsirin al-imam al-qurtubi duk sun bada labari al-imam shaukani yace ga diktalafal ulama fi ashab al-a'raf man hum su waye za a dora su akan waɗannan tsaunuka tsakanin wuta da aljanna su waye wakil sai aka ce kuma shuhada akwai wanda suke da fahimtar cewa shahidai ne ake dora su a tsakanin nan kamar yadda al-qushairi faɗa da kuma shurahbil bin sa'd wakil hum fudala'ul mu'minin akwai masu fahimtar ba ai ba wai rashin makoma ke sa a samu ashabul a'raf bala idan an ƴan aljanna sun shiga aljanna manyan ƴan aljanna su ne suke tafiya kamar shakatawa manyan ƴan aljanna su suke tafiya kamar shakatawa tafarrabu li mutala'ati ahwalin nas sai su hau waɗannan tsaunukan saboda hangen halayen mutane wuta da aljanna don haka ba wai wasu bane waɗanda ke tsakanin wuta da akwai masu wannan fahimta ɗin sannan akwai masu cewa hum qaumu anbiya mutanen wasu annabawa ne daban waɗanda ba a riga an tantance hukuncin su ba saboda haka ake aje su wurin sannan akwai waɗanda ke cewa hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum fahimta ta ƙarshe ita ce akwai masu cewa waɗanda ake ɗorawa akan al-a'raf waɗannan tsaunuka mutane ne waɗanda ladansu yawan ladansu ya zama yayi daidai da yawan laifuka su kamar yadda muka ce wannan ita ce fassaran Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Huzaifa ibn al-Yaman al-Imam al-Sha'bi al-Imam al-Dhahhak Sa'id ibn Jubair al-Imam al-Shawkani duk ya kirga su yace wato sahabbai zuwa ga tabi'ai suna da fahimtar haka amma akwai waɗanda ke ganin wasu mutane ne daban akwai wanda ma ke cewa kamar misali Sa'id ibn Jubair daga cikin tabi'ai akwai wato waɗanda suke cewa hum auladuz zina yaran da aka haifa ta zina su ake ɗorawa akan waɗannan tsaunuka tunda shi dai bai da laifi yaron da aka haife shi ta zina bai da laifi tunda bai da laifi kaga ba za a kai shi wuta ba to sai a ɗora shi akan wannan tsauni kafin Allah ya hukunci a kansa akwai fahimtar Abdullah ibn Abbas akan wannan yana da akwai fassarar da ya bayar akai da cewa waɗannan yaran zina suna cikin ashabul a'raf akwai masu cewa a'a mala'iku ne kawai Allah ya ɗora kan al'a'raf موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل ادخالهم الجنه والنار سواء اصحاب الاعراف اكوي ماسو فهمت تشوا اي ملائكو ني الله يدورا اكن ودنن تاونوكا اذا متين زي وجه الجنه ملائكو سكي تنتن تشوا ودنن ملائكو ماسو تنتن تشوا ني كافن متين يوجه الجنه دون هكا سكي رباوا سو تشوا ني تفا الجنه وا ني تفوتا كمر فهمتر ابو مجلس وجمله يعرفون كل بسيماهم صفه للرجال yana cewa ko da Allah yace ya'rifuna kullam bisimahum ya'rifuna kullam bisimahum tunda Allah yana magana ne akan wadanda aka dora akan wadannan tsaunuka ya kawo kalmar wa alal a'raf rijalun wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum akan tsaunukan akwai wasu mutane suna gane kowa ta alamomin da ke tare da shi wato suna gane alamomin ƴan aljanna ta alamominsu da ke tare da su kuma suna gane ƴan wuta ta alamominsu kaga an samu fahimta daban-daban game da su waye ashabul a'raf to amma in ka dawo kana neman fahimtar sahabban manzon Allah fahimtar tabi'ai da tabi'ut tabi'in mafi yawa zaka tarar da cewa suna bin fassaran Abdullah ibn Mas'ud, Huzaifa ibn al-Yaman, Abdullah ibn Abbas, waɗannan ku sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Don haka wannan ita ce fahimta mafi inganci. Amma cewar an samu sabanin fahimta game da ashabul a'raf, wannan babu shakka gaskiya ne. Al-Imam al-Qurtubi sai da ya kirga fahimta daban-daban har 12 a tafsirinsa. Fahimta daban-daban su waye ashabul a'raf. Al-Imam al-Qurtubi ya jera fahimta 12. amma shi kansa duk malamin tafsirin da ya jera waɗannan fahimtocin to zai dawo ya ce muka fahimta mafi gaskiya mafi inganci al-a'raf rijalun uqifu fiha yantaziruna rahmatullahi ta'ala dole ana dawowa daga ainihin fahimtar waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mecece fahimtan mutane ne da aka auna ayyukansu sai aka taras lada yayi daidai da laifi abinda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa kenan abinda Huzaifatu ibn Liman ya faɗa kenan kowannen su akwai fassaran da ya gabatar kuma ya taho cikin littafin tafsiri da yawa kamar tafsirin al-Imam Tabari shine Jami'ul Bayan a mujallar safa shafi na 139 al-Imam Tabari ya jera dalilai na Abdullahi ibn Abbas dalilai na Huzaifatu ibn Liman dalilai na Abdullahi ibn Mas'ud da fahimta ta al-Imam Sha'bi al-Imam Buhari da suke cewa wanda ayyukan alkhairinsa suka yi daidai da ayyukan sharri to waɗannan su ne ake dorawa akan waɗannan zaunuka al-Imam Tabari ya kawo dalilan haka nan tafsirin Ibn Kathir mujallal Nabi Shafi 291 haka nan tafsirul Bahad al-Muhit na Abu Hayyan mujallal Shafi na 312 Zadul Masir na Ibn al-Jawzi mujallal na 3 Shafi 205 waɗannan sahabbai sun gabatar da irin wannan fassara Ibn Kathir ya yi magana akan waɗannan dalilai a ƙarshe Ibn Kathir yake cewa wallahu a'lam bi sihhati hadhihi al-akhbar al-marfu'a wa qusaraha an takuna mawqufa wa fihi dalalatun ala ma dhukira yana cewa akwai dalilai da dama da aka samu game da waɗanda ke zama akan waɗannan tsaunuka amma duk labarin da ake bayarwa zaka samu labari ne mai rauni duk wata fahimta da aka bada cewa ga waɗanda Allah zai dora su akan tsaunuka din duk wani dalilin da aka bayar yake idan ka dube shi da kyau ta wajen isnadi zaka samu isnadin sa yana da rauni sai dai duk da haka la'akari da matsayin sahabban annabi Muhammad idan sahabi ya faɗi magana shin wannan magana tana zama dole a ɗauka yace a ba dole bane ba dole bane amma sahabi yana da wata albarka da Allah ya sa mishi tunda yayi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shaidar amana da gaskiya saboda haka idan sahabi ya bada fahimta to ana rinjayar da fahimtar sahabi akan tawali idan aka ce inji Ibn Kathir idan aka ce Huzaifatu ibn Liman Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum wa ghayru wahidin min as-salaf wal khalaf ba mutun daya ba daga cikin salafus salih waɗanda suka gabata malaman farko duk fahimtar su kenan saboda me saboda bayani ya zo daga wato sahabin annabi an samu bayanin sahabi ya ce waɗanda Allah ke dora su akan waɗannan tsaunuka mutane ne waɗanda ladan su ya zama daidai da zunubin su babu nassi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda sahabi ya faɗa sai ya ce ai sahabi babban mutum ne saboda haka za a dauki wannan fahimta wannan shi yasa malamai suke rinjayar da wannan fahimta Huzaifatu ibn Liman ya ce hadisin sa yana cikin littafin al-Imam al-Hakim al-Mustadrak hadisi na 3300 yana cewa ashabul a'rafi waɗanda ake dora su akan waɗannan tsaunuka qaumun tajawazat bihim hasanatuhum an-nar mutane ne waɗanda kyawawan ayyukan su sun wuce shiga wuta saboda kyan aikin su sun wuce a tasu a wuta wa qassarat bihim sayyi'atuhum an al-janna amma kuma ita aljanna ba za ta karbe su ba saboda wato laifukan da suke da shi yarin jaya yafi karfin aljanna ta karbe su wato kenan ita aljanna da kuma wuta ba wai yawan lada da yawan laifi ba kuma ana duba kwalitin aiki ma saboda haka suna da ayyuka masu kyau amma kyan aikin bai kai su shiga aljanna ba suna da munanan ayyuka sai dai munin bai tsanani yanda za a ce ku ta yuta ba ku zai fara ce don haka sai ake dora su akan wannan guri za a dora su akan al-a'rab akan waɗannan tsaunuka idan suka kalle yan aljanna suna sha'awa idan sun kalle yan wuta wato suna kyamar makomarsu a wata riwayar Huzaifa yana cewa yana dangantawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da rauni kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa a tafsirinsa, babu wani hadisi ingantacce daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fassara ashabul a'rab. Amma fahimtar sahabbai ita take nuna cewa ga waɗanda ake nufi da ashabul a'rab. Yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyama, a wannan hadisin Allah zai hada mutane a ranar kiyama. Fa yu'maru bi ahli al-jannati ila al-janna, za a yi umarni yan al-janna su tafi al-janna, wa bi ahli an-nar ila an-nar, yan wuta a yi umarni su tafi wuta. Allah ka tsare mu. Summa yuqadu li ashabil a'rab, sannan sai a gaya mu waɗanda ke tsaka-tsaki su ba su wuta ba su aljanna. Ma tantaziruna, me kuke jira? Kalu za su ce nan nantaziru amraka, muna jiran umarninka ya Allah, mun dade a nan, mu ba ma wuta ba ma aljanna. Fa yuqalu lahum, za a ce musu inna hasanatikum jazat bikum an-nar, kyawawan ayyukan da kuka yi ya sa kun ketare wuta. Kaga wannan ya nuna cewa sun ba ketare sanadi kenan, kamar yadda hadisin nan ya nuna, duk da cewa hadisin yana da rauni. Wa an tadkhuluha wa halat bainakum wa bainal janna, amma kuma ayyukan naku marasa kyau sun hana ku shiga aljanna. Fadkhuluha bi maghfirati, a ƙarshen al'amari Allah zai ce musu to yanzu ku shiga aljanna saboda gafara ta wa rahmati da kuma rahmata. Wato ƙarshen al'amari Allah zai ce su shiga aljanna. To dan haka suna nan tsakanin wuta da aljanna, tunda suna tsakanin wuta da aljanna, suna hangen abin da ke aukuwa cikin aljanna, suna hangen abin da ke aukuwa a wuta. Sallama da suke yinta ga ‘yan aljanna, ita wannan sallama tana iya ɗaukar ma’ana biyu. Na ɗaya, annahu du'a'u tahiyya wa ikramin, suna gaisuwa ne, suna daraja ‘yan aljanna. Idan suka ce salamun alaikum, gaisuwa ce suke ma ‘yan aljanna, kuma suna ƙara darajarsu. Sannan na biyu, malamai suna cewa annahu ikhbarun wa tabshirun lahum bi salamatihim, ba wai sallamar da suka yi ma'ananta gaisuwa ne ba, a'a, salamun alaikum su kamar ne kaga mutum ya tsira sai ka cewa ni kai babban sa'a. Wato salamun alaikum da suke cewa na farko, wasu malamai na cewa gaisuwa ce gare ga 'yan aljanna din. Na biyu, wasu malamai na cewa a'a, ba gaisuwa ba ce, wato kamar in sun hangi aljanna, tunda wurin da suke tsauni ne, suna hangen cikin aljanna, suna hangen cikin wuta. Wanda ya hangi wuta ya ga azabar da ke cikinta, ya hangi aljanna zai ce kai wani kai sa'a. To wato cewa da suke salamun alaikum ba gaisuwa ba ne, wato suna cewa kai kun fayi sa'a, mu da muke nan mun ga abin da ku gani ba, da ba ku shiga aljannan nan ba, da kun shiga bala'i. Wato sallamar da suke yi, suna sallama ne na fatan alkhairi ga 'yan aljanna. Kaga kenan sallamar tana ɗaukar fassara biyu, ko dai sallama ce ta gaisuwa. Idan sun kalle su sun ga ni'imar da suke ciki, sai su ce ma 'yan aljanna assalamu alaikum, ko kuma suna tabbatar musu ne kun tsira. Wa amdahum minal azabi wal iqab wa najatuhum minal makarih wal afat, ai kun yi ta'a, kun tsira daga bala'i da halaka. Ai mu da muke kan tsaunin nan mun hangi abinda hankali ya tada hankulanmu. Wato idan suka ce salamun alaikum, kai kun tsira ta tabbata gare ku, wato kun kubuta daga dukkan fitina. Wannan yana cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi, mujallada 3 shafi na 213. Don haka ita sallaman tana ɗaukar ma'ana biyu. Haka al-Imam Fakhrur Razi ya faɗa a cikin At-Tafsirul Kabir, mujallada 14 shafi na 90, da Mahasin Ta'wil na al-Imam al-Qasimi, mujallada 7 shafi na 89, haka nan Fathul Qadir na al-Imam Shawkani, mujallada 2 shafi na 216. Wato sallamar tana ɗaukar ma'ana biyu, ko dai sallamar gaisuwa, ko kuwa sallaman ana yin ta ne na fatan alkhairi, saboda an hangi fitinar da 'yan aljanna ba su ganta ba, saboda kai baka san fitinar da take cikin wuta ba, tunda baka shige ta ba. Daga filin hisabi sai siradi, ka ketare siradi ka shiga aljanna, kaga baka ga bala'in da ke cikin wuta ba. Amma su waɗanda ke kan tsaunukan fa, saboda inda Allah ya ɗora su, sai suka iya hangen abin da ke wutan, kai baka gan shi ba. Saboda haka suke ma 'yan aljanna albishi, suna cewa kai salamun alaikum, wallahi kun yi babban rabo, kun yi babban rabo. To sallama da suke yi, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa lam yadkhuluha wa hum yatma'un, basu shige ta ba fa, amma suna da kwadayi. Tafsirin at-tahrir wa tanwir, Ibn Ashur yayi magana mujallad 8 shafi 143. Nida'uhum ahlal jannati bis salami, tunda kaji Allah yace waɗannan da ke kan tsaunukan sun kira ɗan aljanna suka yi musu gaisuwa da sallama yu'zinu bi annahum fi ittisalin ba'idin min ahli aljanna wannan ya gwada cewa Allah ya sauke hanyar sadarwa tsakanin su waja'ala Allahu zalika amaratun lahum bi husni aqibatihim har da Allah ya sauke alamar sadarwa tsakanin ashabul a'rafi da ƴan aljanna to kamar fata na gari ne gare su idan har Allah ya baka saukin ganawa da mutumin kware akwai alamar zaka tsira kenan ko busu tabbata ƴan aljanna ba amma Allah ya sauke musu magana da ƴan aljanna tunda Allah ya sauke musu magana da ƴan aljanna to kamar fata na gari ne wato ana musu fatan su ma karshen al'amarin su zai yi kyau ويعلمون انهم سائرون الى الجنه فلذلك حكى الله حالهم هذه للناس ايذانا بذلك شيسا الله يبامو لاباري game da halin da suke ciki a karshen maganar Allah yace lam yadkhuluha wa hum yatma'un basu shiga aljanna ba amma su suna fadayi tunda suna fadayi ai kaga akwai alamar za su shige ta tunda fadayi alama ce na tsira kamar yadda annabi ibrahim yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake da kwadayin zai gafarta min laifukana a ranar hisabi ashe idan mutum har yana da kwadayin rahamar Allah to akwai fatan zai same ta idan har mutum yana kwadayin gafaran Allah to akwai fatan zai same ta saboda kwadayin alama ce ta samuwar imani a zuciyar bawa idan har aka ce ƴan waɗanda ke kan tsaunukan nan suna kwadayin shiga aljanna to alhamdulillah akwai fatan za su shiga me ce ce aya ta gaba
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ كَدُورَ دَ يَدَّ تَعَلِمْ مَغَنَا تَذُو في يسامة لما تفسير سكي تشيوى القرآن الله يتعالى شينا إلى إلبي wa zai yadda ya daina kallon aljanna ai babu shi ko a duniya ne kaga abu mai kyau kallon sa ai rahama ce kallon sa rahama ce to bare kuma wanda aka tsashi tsakanin wuta da aljanna ga aljanna damu ga wuta hagu ya za a yi ya juyo kansa ya kalli wuta da kanshi ba zai yi ba saboda haka maimakon a ce wa idza sarafu absarum sai aka ce wa idza surifat absarum idan aka kawar da ganin su ashe su da kansu ba sa barin kallon aljanna sai an juya kawunan su sai dai an juya kawunan su dan ba za su juya kawunan su su kalli wuta ba musamman ma a halin da suke ciki na tsakatsaki na babu tabbas suna tsakanin wuta da aljanna ya za a yi su kalli wuta kallon wutan dadin azaba ne sannan zai tada hankalin su saboda haka yasa ba su juyawa su kalli wutan sai Allah ya juyar da fuskokin su da kansa wato Allah ne yake juya fuskokin su in ka duba tafsirin at-tahrir wa at-tanwir mujallal 8 shafi na 143 takunu li hadha al-isnad huna fa'idatun za'ida wa hiya al-ishara ila annahum la yanzuruna ila ahli an-nar illa nazaran shabihan bi fi'li man yahmiluhu ala al-fi'li hamilu wato ba za su juya su kalli ɗan wuta ba sai idan tilasta su akai kamar sa wani ne yazo ya kama fuskokin su ya jujjuya saboda ba za su yadda su kalli ƴan wutan ba domin kallon halin da suke ciki zai ƙara tada hankulansu tunda ba san makomar su ba amma Allah madaukaki yace wa idza surifat absaruhum idan aka juya idanun su wato aka jujjuya ganin su idan aka jujjuya ganin waɗannan da ke kan tsaunukan tilqa'a ashabin nari ta saitin waɗanda ke wuta sai su kalli ƴan wutan waɗanda ke cikin wuta Allah ya tare قالوا أولا لك تيستي ربنا يا الله يا مهل جم لا تجعلنا مع القوم الظالمين كذا كسام تارد متاني الظالمين عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أقيل أبارة سيديزو شكين تفسير الإمام الطبري الإمام الطبري يكاو بيان عبد الله بن مسعود أتفسير سا الجامع البيان مجلن تقل شاتين دليل 30 دبقوي Abdullahi ibn Mas'ud yace yuhasabu an-nasu yawmal qiyamah kamar yadda muka faɗa a baya Abdullahi ibn Mas'ud yace yana fassara waɗannan ayoyi na suratul A'raf Allah zai yi wa mutane hisabi a ranar kiyama wannan hisabi shine Allah ya magana sa a suratul A'raf in ka lura ai ya fara kawo faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. wannan shine Allah ya fara ambato a suratul a'raf aya ta 8 zuwa 9. Abdullah bin Mas'ud yace saboda haka Allah yana tabbatar mana ne a suratul a'raf zai wa mutane hisabi a ranar kiyama. faman kanat hasanatuhu aktharu min sayyi'atihi. idan aka kirga ladan ka sai aka samu ya fi laifi bi wahidatin da guda daya, da kalar janna zaka wuce aljanna guda daya. ومن كان سيئاته اكثر من حسناته بواحدة. واندا aka tarar da laifukansa sun tara kyawawan ayyukansa da guda daya, da kalan dana makoma sauta. saboda ka Abdullahi bin Musa karanta wadannan ayoyi sun makala sai yace innal mizan, ma'auni da kuke gani ya khiffu bi mithqali habbatin. idan ya kasance an gwada ladanka da laifinka, idan akwai tazara tsakanin yawan laifukan da kuma yawan ladanka, ko da a ce na kwaya guda ne, to zai sa gefen ladanka ya rinjaya. idan gefen zunubi ne, ko da a ce tazara ba ta wuce na kwayan zarra ba, wannan zai sa gefen laifinka ya rinjaya. Auyarjuhu, saboda haka ko dai mutum ya zama gefen ladansa ya rinjaya koko gefen zunubinsa ya rinjaya. sai ya ce wa manistawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, amma ana samu cikin ikon Allah a ranar hisabi akwai mutanen da za a samu ladansu da laifinsu ya tsaya daidai. in ji Abdullahi bin Mas'ud, za a samu haka. wannan ya nuna cewar wato Allah tabaraka wa ta'ala da zai wa mutane hisabi, su mutanen za su zama kashi uku, imma waɗanda ladansu ya rinjaya ko waɗanda laifinsu ya rinjaya, ko kuma waɗanda ladan da laifin ya zama daidai. za a samu irin waɗannan a ranar hisabi. Abdullahi bin Mas'ud ya ce to waɗannan mutane fa waqafu ala sirati, su ne za a tsaye da su akan siradi. thumma arafu ahlal jannati wa ahlan nar, kaga yana kiran al-a'raf da sunan sirat, saboda wannan shine ainihin surun ganuwar da Allah yake bugawa tsakanin munafikai da masu imani. wannan shine al-hijab wanda Allah ya magana a kansa a suratul a'raf, wato shine shamakin da ke tsakanin wuta da aljanna. thumma arafu ahlal jannati wa ahlan nar fa idza nazaru ila ahlil janna, idan sun kalli yan aljanna na dan sai su ce salamun alaikum. wa idza sarafu absaruhum ila yasarihim, idan sun kalli hagu nazaru ila asabin nar, sai idanunsu su auka kan yan wuta. kazu sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin fa ta'awwadu billah, kaga sun nemi tsarin Allah kenan. domin babu abin da ya fi dacewa ga wanda yake irin wannan yanayi kamar addu'a. tunda dai an riga an gama hisabi, shi baya aljanna baya wuta, ba abin da ke gabansa banda roƙon Allah. don haka idan sun kalli ƴan wuta sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin, ya Allah kar ka sa mu tare da mutane azzalumai. amma ƴan aljanna aikin su bai kai ba, don haka cewa suke salamun alaikum, kukan kun huta. kukan kun huta, ka san a duniya ake neman aljanna, aikinka bai kai ba, da ya kai da ka shiga. saboda haka ba su cewa ma Allah samu, a'a, amma wuta suna neman tsarin Allah, kada ya sa su zama makomarsu ita ce wuta. kamar kenan zamansu a wurin ya fi musu sauki a kan ma tafiya wuta ɗin, abinda suke nufi kenan. shi yasa suke cewa rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa ta'awwazu billah min manazilihim, suka nemi tsarin Allah game da masauki irin na ƴan wuta. qala shifa amma ashabul hasanati, su waɗanda ke da kyawawan aiki, su kam innahum yu'tawna nuran yamshuna bihi baina aydihim wa bi aymanihim, tunda aka hau siraji mutanen kwarai dama hasken da Allah ya ba su ya isar musu har sun ketar wannan sirajin. kullu abdin yawma idhin lahu nur, kowane bawa yana da hasken da Allah ya ba shi, musulmai kenan. wa kullu ummatin nura fa idza ataw ala sirati salaba Allahu nura kulli munafiqin wa munafiqa, Allah zai amshi hasken munafikai da maza da mata. falamma ra'a ahlul jannati ma zalaqiya almu'minun, lokacin da ƴan aljanna suke ganin abin da ya auku ga masu munafikai, wato lokacin da ƴan aljanna, falamma ra'a ahlul jannati ma zalaqiya almunafiqun, lokacin da ƴan aljanna suka ga abin da ya samu munafikai a kan sirai, ana cikin tafiya a kan sirai, muminai su juya sai su ga ai hasken munafikai ya ɓace, shine Allah ya bamu labarin sa suratul tahrim ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya ranar da Allah baya kunyata annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ma'ahu Allah baya kunyata wadanda suka yi imani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ga haske dama da gaba amma duk da haka suna addu'a yaquluna rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana wannan haske har mu ketare siradi ya Allah ka cika mana wannan haske har mu ketare siradi kar ya bace wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wa amma ashabul a'raf fa inna an-nura kana fi aydihim ومنعتهم سيئاتهم ان ينبو بها عبد الله بن بن مسعود yace amma wadanda ke kan wadannan tsaunukan fa suna da hasken nasu suna da haske hasken yana ga hannuwan su amma kuma Allah madaukaki ya hana su wucewa daga wannan gurin babu yadda za a yi su wuce wannan tsauni bare ma su samu shiga aljanna basu ma san hanyar ta ba fa baqiya fi qulubihim at-tama'u sai zama a zukatan su akwai kwadai idan sun hangi hagu wuta ne dama ga aljanna ina hanyar shiganta babu to tunda suna tsakani kaga idan sun hangi wuta babu abin da ya rage sai addu'a lam yunza'in nur min aydihim amma abinda tunda akwai sauran haske a hannuwan su wannan hasken shi yasa suke da fatan alkhairi shi yasa Allah yake cewa lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga aljannan ba amma suna kwadayi fa kana qama'un nur fi aydihim me dalilin wannan kwadayi shine hasken da ke hannuwansu wannan ita ce fasaran da ta zo a littafin at-tahrir wa at-tanwir da kuma bayanin Muhammad Rashid Rido a tafsirul manar mujallal 8 shafi na 435 yana cewa walau bakau fi hadhihi al-manzila inda Allah ya ga dama sai ya ce ashabul a'raf ku zauna a gurin har abada lakana adlan anan Allah bai zalunci ba yayi adalci da Allah zai kyale su a wannan gurin babu shakka Allah bai zalunci ba walakin warada annahu ta'ala yu'amiluhum ba'da hadha al-'adl bil qabl sai dai Allah yana mutu falala saboda wato ainihin alkawarin sa rahamat sa tarin jayi kushin sa wa yudkhiluhum al-janna daga karshe Allah zai shigar da su al-janna wala budda an yakuna dhalika qabla ikhraj man yu'adhabuna fi an-nar min al-mu'minin yaushe ne Allah zai shigar da su aljanna kafin ma a yi ceto ga waɗanda ke wuta tun ba a yi ceto ga waɗanda ke wuta ba su suke tafiya aljanna saboda haka yan zamar da suka yi a gurin ba ta kai daɗewar waɗanda ke wuta kafin a yi cetonsu ba abinda ya sa malamai suke tabbatar da cewa ashabul a'rafi suna samun makoma na ƙarshe babu wanda ke tabbata akan waɗannan tsaunuka saboda ayoyin alkur'ani da suke nuna mana makoma guda biyu ne kawai kamar misali aya ta 7 ta suratul shura wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir babu na uku abinda Allah ya fada kenan mun baka alqur'ani kai wa'azi ga mutanen makka da shi mun baka alqur'ani kai wa'azi ga mutanen duniya shine litunzira ummal qura wa man hawlaha kai wa'azi ga mutanen duniya wa tunzira yawmal jam'i kai gargadi game da ranar haduwa da za a yi a ranar kiyama la raiba fihi babu makawa babu kokonto babu shakka ranar tana zuwa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a wannan rana fariqun fil jannati wata bangare aljanna take tafiya wa fariqun fi sa'ir wata bangare kuma wuta take tafiya kaga babu na uku kenan saboda haka su wadannan waɗanda ke kan tsaunuka ɗin ana fatan makoma su za ta zama aljanna me Allah madaukaki ya ce a gaba
wala da ashabu al-a'raf rijalan ya'rifuna bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun
to tunda an juya fuskokin ashabul a'raf suna kallon yan wuta wanada ashabul a'raf wadanda ke kan tsaunuka din nan za su kira rijalan ya'rifunahum bisimahum za su kira wasu mutane da suka iya gane su ta alamomin su tunda an nuna musu wuta saboda ka Allah zai nuna musu wasu mutane sannan kuma za su iya gane waɗannan mutane tunda sun gane su kazo za su ce ma agana ankum jam'ukum dukiyar da kuka tara kai Alhaji Wani dukiyar da ka tara wallahi ba ta amfane ka ba wato tunda Allah ya ba su damar magana da su ga Alhaji Wani wuta ga shugabawa da wuta to ku dukiyar da kuka tara ba ta amfane ku ba ma agana ankum jam'ukum dukiyar da kuka tara ba ta wadatar da ku ba wama kuntum tastakbiruna ku kuma girman kanku bai amfanar da ku ba bai kare ku ba daga wata azaba ta Allah tabaraka wa ta'ala kamar masu mukami kenan domin akwai wanda mukami ke hana shi bi addinin Allah girman kai ya hana mutum bin addini saboda haka zan su ce kai da dukiyarka ta hana ka aikin samun aljanna dukiyarka ba ta amfane ka ba tun daga ka a wuta kai kuma da girman kai ya hana ka bin addinin Allah to girman kanka bai amfane ka ba saboda mukamin da kake da shi kaki karban gaskiya to yanzu ga mukami inda ya kai ka shi da wuta wato waɗannan ashabul a'raf suna kamar jan hankali waɗanda ke wuta suna wato yi musu magana kaga Allah ya ba su damar magana da waɗannan mutanen da suka iya gane su dama sun san su a duniya me suke cewa
aha
wato shi yasa a kowane yanayi kake kai kokari ka rika yin nasiha a kowane yanayi koda kana cikin laifi ne kai nasiha koda laifi kake aikatawa kai kanka shi yasa malamai suke cewa koda a gidan giya ne inda hali a samu bugaggen da bai gama buguwa ba yayin nasiha ga saura a ko ina ne mutum yake ya tabbata ya gabatar da nasiha saboda me nasiha tana da albarka ku duba fa an riga an tafi wuta nasihar me kuke yi amma nasihar da suke yin sai ta musu amfani a haula alladina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma da suke ce ma waɗannan manya da ke wuta da waɗancan masu dukiya da mukami ina ce waɗancan ga su can muna ganin su aljanna ga su nan waɗannan da kun ce wai rahamar Allah ba za ta same su ba ga su nan muna kallo ba su bane kuka faɗa sai Allah ya ce to ku ma ku je aljanna su da ke kan tsaunukan saboda sun faɗi wannan sai Allah ya ce su ma su tafi aljanna kaga an sallame su saboda haka nasiha tana da albarka kwarai to nan an riga an rabu daga wuta sai aljanna babu kuma ashabul a'raf me dalili saboda Allah madaukaki ya hukunta shigan aljanna ga ashabul a'raf me dalilin hukunta shigan su aljanna saboda kalmar da suka faɗa da take nuna imani na zukatan su yanzu waɗancan mutane ne a duniya kuke cewa wai rahamar Allah ba za ta same su ba domin akwai wanda yanzu haka yana ganin duk abin da kake a matsayinka na musulmi aikin banza ne yana da yana ganin ai karabici ne ba sai da yin ba mutu ba wuta kawai wani kuma yana ganin a aqidar taka ne ba ta kwarai ba to shine suke cewa ai ga waɗanda kuke cewa rahamar Allah ba ta samun su a duniya ga su can muna kan tsaunin nan ga su can a aljanna ko kuma ga ku a wuta shi Allah ya ce to ku kuma tunda kun faɗa haka ku ma ku shiga aljanna tunda yanzu babu abin da ya rage sai wuta sai kuma aljanna wa nada ashabun nari ashabal janna wanada ashabun nari ashabal janna yanzu an rage daga waɗanda ke wuta sai waɗanda ke aljanna saboda haka waɗanda ke wuta ɗin za su kira waɗanda ke aljanna wannan ya tabbatar da cewa Allah ya sauwake hanyar sadarwa tsakaninsu Allah ya sauwake hanyar sadarwa ga tsakaninsu me yasa Allah ya sauwake tunda ya riga ya hukunta dawwamarka a cikin aljanna don ka hangi halin da ɗan wuta yake ciki ba zai canza maka yanayi ba amma zai ƙara maka tunanin ni'imar da Allah ya maka baka cikin wannan wuta saboda haka ko da yake ka shiga aljanna a nuna maka halin da wanda ke cikin wuta yake ni'ima ce ta Allah tabaraka wata'ala, domin lokacin da kake ganin azabar da ake mar, a lokacin zaka ga zaka dada godiya ga Allah ni'imar da ka samu na tsira zuwa ga gidan aljanna. Wannan shi yasa Allah bai yanke sadarwa tsakanin aljanna da wuta ba, saboda shi wanda ke wuta idan ya hangi aljanna dadin azaba ne a kansa, saboda zai hangi ga ni'imar da suke ciki kuma ba zai taba shiganta ba, kaga zai kara bakin ciki. Shi yasa Allah madaukaki yake cewa za mu dada kara musu azaba kan azaba. Yana daga karin azaba kan azaba wanda ke cikin wuta ya hangi dan aljanna, kuma shi ba zai shiga aljannan ba. Wanda ke aljanna ya hangi wuta, ga irin azabar da ake wa mutanen da ke cikinta, kuma shi ba zai taba shiganta ba, Allah ya tsare shi. Saboda haka yasa ko da yaushe dan aljanna ya hangi wuta, sai yayi ma Allah godiya tabaraka wa ta'ala. Godiyar da yake ma Allah sai ya zama dadin ni'ima ce gare shi, domin bautan Allah ne. Ka lokacin nan waɗanda ke wuta sun kira waɗanda ke aljanna, inji Allah subhanahu wa ta'ala, suka ce musu an afibu alaina minal ma'i, ku zubo mana ɗan wani abu na ruwa mana, ku yafo mana ruwa, ku watsu mana ruwa, aw mimma razaqakumullahu, ko daga abin da Allah ya muku arzikinsa, ko da ɗan mangoro ne a jefo mana, ko ɗan lemu, ko da guda ɗaya ne. Kalu aljanna gaba daya, Allah zai bada amsa, inna Allah harramahuma alal kafirin, da ruwa da arzikin aljanna Allah ya haramta su ga kafirai, don haka duk wanda ya shiga wuta bai samun ni'imar aljanna. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Inna allazina takazu dinahum lahawan,
allazina takazu dinahum lahawan wa ghadratuhum al-hayatud dunya, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وأنا سكر رجاء الدين انسوا أبين شكل تروى أبين واسع وغرتهم الحياة الدنيا رأيور الدنيا تارو ديتو. Allah madaukaki yace, fal yawma nansahum yawmuna barinsu kama nasu lika a yawmihim haza, a yawmuna watsi da su kamar yanda suka yi watsi da hatsuwar da za su yi da mu a yau, wama kanu bi ayatina yashhadun, da kuma gardamar da suka dinga yi game da ayoyinmu. Kaga wannan aya tana daga cikin ayoyin Alkur'ani wadanda ya kamata mu yi hattara wajen fassara su, domin sau da yawa zaka ji mutum yana fassara fal yawma nansahum, a yau za mu manta su. Mantuwa ba a jingina ta ga Allah tabaraka wa ta'ala, ba a jingina mantuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. An-nisyanu bi ma'ana ziddi dhikri wal hifzi mustahilun 'ala Allah, a ce Allah ya manta abu, a wannan mustahilun, har abada Allah bai mantuwa. Wannan kalma da ta zo nan sahu an-nisyan tana da ma'ana mai yawa. Daga cikin ma'anarta, malamai suna cewa wannan ma'anar da tafi dacewa da Alkur'ani shine at-tarkul 'andu, da gangan ka bar abu. A ce ka bar abu da gangan shine ake cewa watsi, ko da Hausa idan aka ce wani yayi watsi da ni, wato da gangan ya bar ni, yana gani na yayi ko oho da ni. Saboda haka watsi da Hausa shine ma'anar an-nisyan, wanda Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani. Idan Allah madaukake ya ce fal yawma nansahum, a yau za mu yi watsi da su, kaga ya fi dacewa da siffar Allah. Me bakon ka ce a yau za mu manta su, subhanallah. Mantuwa na kasa ce bai kamata a jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, amma yau za mu yi watsi da su. Idan aka ce Allah ya yi watsi da ɗan wuta, kaga dadin azaba ne gare shi. Ya yi watsi da shi ba wai ya manta shi ba, ya san da shi amma ya watsar, saboda me? Bai da gata wurin shi. Shine ma'anar annisiya. Don haka yasa kamar a suratu Sajda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi magana irin haka, aya ta 14 zuwa 15, walau shi'ina la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wazuqu adhabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kaga ya dace da yanda Allah ya faɗa cikin suratul A'raf, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim haza. A wancan suratul Sajda Allah subhanahu wa ta'ala yake fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum haza,
sai ku dandana azaba saboda kun yi watsi da haduwar ku da Allah ta yau kun yi watsi da shi inna nasinakum mumma mun yi watsi da ku wadzuqu azabal khuldi bima kuntum takfurun bima kuntum ta'malun ku dandana azabar dawama saboda abin da kuka sance kuna aikatawa a duniya don haka kalma ta annisyan idan ta zo cikin alqur'ani ana magana akan Allah tabaraka wa ta'ala ba a fassaranta da mantuwa sai dai a yi fassaranta da watsi za mu yi watsi da ku shine fal yawma nansahum a yau za mu yi watsi da su misali Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul tauba aya ta 67 al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbibuna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum munafikai sun yi watsi da Allah sai Allah ya yi watsi da su karkace sun manta Allah la Allah bai mantuwa na amsu suna iya manta Allah innal munafiqina hum nafasiqun akwai ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan mantuwa ya jingina ta gabawa ya jingina ta maransa idan kalmar annisyan wanda tana daukar ma'anar mantuwa Allah ya jingina ta maransa ba a fassara ta da mantuwa sai dai a fassara ta da atarkul amdu shine watsi saboda Allah baya mantuwa wannan yazo cikin alqur'ani karara Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da kansa dan haka ba a jingina mantuwa gare shi kamar yadda Allah madaukake ya faɗa annabi Musa yake cewa inna rabbi la yadhillu wa la yansa mahalicci na bai mantuwa tunda ko ya faɗa haka idan yace inna nasinakum ba za ka ce mantuwan bane tunda atan yace shi baya mantuwa sai dai ka fassara shi da watsi wannan shine zaka taras a litafai na tafsiri kamar tafsirin al-Imam Tabari mujallad na 8 shafi na 144 Zadul Masir na Ibn al-Jawzi mujallad na 3 shafi na 209 Lisanul Arab fassaran kalmar an-nisyan mujallad na 10 shafi 322 Mukhtar al-Siha na al-Imam al-Razi shafi 658 tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallad na 7 shafi 216 yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yace wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum kamar inda ya faɗa a cikin alqur'ani wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum na'am kar ku zama kamar waɗanda suka manta Allah anan ma'anar mantuwa na iya shigowa amma ba Allah ba fa ansahum anfusahum sai Allah ya sa suka manta makomarsu su kansu kaga mantuwar bata koma ga ainihin shi Allah tabaraka wa ta'ala mantuwar ta dawo ne ga dan adam don haka ta dace da shi in ka duba ma'arijul qabul na al-sheikh hafiz ibn ahmad hakami mujallad na farko shafi na 66 yayi magana akai ire-iren waɗannan kalmomi yana cewa warada fil qur'ani af'al an samu wasu ayyuka kalmomi na ayyuka da suka zo a cikin alqur'ani azza wa jalla inda Allah ya jingina ga maransa atlaqaha Allah azza wa jalla ala nafsihi ala sabili aljazail adli wal muqabala wani gurin yakan faɗi kalma saboda sakayya da ita saboda karka fassara shi da ita innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle munafikai suna yaudaran Allah sai ce wa huwa khadi'uhum karka ce zai yaudare su la zai mayar musu da sakamakon yaudara saboda Allah bai yaudara wato zai mayar musu da irin abin da suka aikata haka idan Allah madaukake yayi magana akan izgili wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim suna cewa ai mu izgili muke sai aka ce Allah zai yi musu izgili la subhanallah izgili bai dace da sifar Allah ba sai ka ce Allah zai mayar da sakamakon izgilin nan a kansu saboda ka duk wata kalmar da za ta iya samar da nakasa ta sashin Allah wannan kalma ba a jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya tambaya game da anko da muka yi magana a kai jiya ina hukuncin anko da mutum yakan yi ma ƴaƴansa ya dinka musu kaya iri guda wannan ba laifi bane wato asali shi kansa anko din ma ado ne ai Allah ya halatta mana kowane ado illa dai abinda manzo Allah ya faɗa shine adon da ya zama kwaikwayon ado ne na ahlul kitab idan ya zama ado yana kama da irin na kafirai to bai kamata musulmi ya yi shi ba amma asali ado gaba ɗayan su halal ne sai wanda shari'a ta ware ta hana. Don haka idan aka ce mutum ya dinka ma yaransa kaya iri guda ya musu anko wannan ba laifi bane, bare ma ya tabbata an samu sahabi wanda ya aikata haka daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk sa'ilin da ya dinka sutura zai dinka ma bayinsa irin su. Ya zama idan yana tafiya in ka ganshi da bawansa kaya iri guda suke sawa. Saboda manzon Allah ya tabbatar masa an samu sabani, dan aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce duk abin da kai ka tabbata kayi ma bawanka irin sa, sai ya ce to shi ko wannan alkawari ne gare shi. Dan haka ko kaya ya dinka sai ya dinka ma bawansa irin sa. Suna tafiya da bawan zaka ga suturan su iri guda. Ka zo Fathul Bari Kitabul Ilmi mujallad na 7 shafi na 87, mujallad na farko shafi na 87. Don haka babu laifi dan mutum ya dinka anko. Abinda muke magana anko ne game da buki na aure. Ina jin maganar akan anko ne game da buki na aure. Asali waɗanda ke irin wannan anko kafirai ne, matan kwaya ko kwaya su ne sukan shirya irin wannan anko saboda cocin su guda. To idan ya zama kuma za ku yi aure sai kuka yi irin wannan anko, kaga kun yi koyi. Wanda shi ne abin da muka yi magana a kai. Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.